Bagi menyangkau ya. Kasar Amurka ta soma yin hankulin sake daidaita dangantakar ta da kasashe masu tasowa musamman na nahiyar Afrika. Kowane tasiri hakan zai haifar. Shugabannin kabilar Ibo daga yankin kudu maso gabashin Najeriya sun roƙi shugaba Muhammadu Buhari da ya yi afuwa ga jagoran ƴan awarin Biafra Nnamdi Kanu. Jama'a assalamu alaikum. Manazarta da masu fashin baki sun yi ta bayyana yadda dangantaka ta yi tsami tsakanin kasar Amurka da wasu kasashen duniya musamman na nahiyar Afirka ciki har da Najeriya a lokacin gwamnatin da ta shuɗe ta Donald Trump. To sai dai kuma kasar ta Amurka ƙarƙashin jagorancin shugaba Joe Biden ta kuduri aniyar farfado da wannan dangantaka. Kamar yadda sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya bayyana sabon kudirin kasar kan nahiyar Afirka a lokacin da ya kawo ziyara a Najeriya a zaman wani sashi na ziyarar kasashe uku na nahiyar Afirka da ya gudanar.
Too many times the countries of Africa have been treated as junior partners.
Yace an kwashe tsawon lokaci ana daukar kasashen Afirka a matsayin kananan abokan hulɗa a maimakon dangantaka da su ta irin ta tsara. Sau tari mukan nemi kasashe abokan hulɗar mu da su bi ko kuma su goyi bayan wani tsari na kasa da kasa wanda ba inda zai amfani bukatun al'ummar su. Akan haka Blinken yace lokaci yayi da Amurka za ta kawo sauyi a wannan tsarin na hulɗa da dangantaka da kasashe musamman na nahiyar Afirka mai kasashe 54 da kuma ke zaman muhimmin yanki na habakar tattalin arziki a duniya.
I want to be clear. The United States doesn't want to limit your partnerships with other countries. We want to make your partnerships with us even stronger.
Yace ina son tabbatar da cewa Amurka ba ta da bukatar takaita kawancinta da wasu kasashe. Muna son haɗin gwiwar mu da ku ta yi ƙarfi. Ba ma bukatar tilasta muku yin zaɓi, sai dai mu ba ku damar bin zaɓin da kuke so. Idan muka haɗa ƙarfi tare, za mu samar da amfani mai yawa ga jama'ar mu.
The United States firmly believes that it's time to stop treating Africa as a subject of geopolitics and start treating it as the major geopolitical player it has become.
To koyaya manazarta suke kallon wannan kuduri na Amurka. Dr. Yakubu Haruna Ja'i, malami ne a sashen nazarin kimiyyar siyasa na Jami'ar Jihar Kaduna.
To, gaskiyar magana dai wannan wata sabon salo ce da take son ta canza tsakanin alakan Najeriya da kasar Amurka. A baya a lokacin Trump ya kamace kasashen Afirka gabaki ɗayan su, hatta ma Najeriya ya tsane ta, ya koma duk abin da mutane da ba bincike suka je suka tabbata bai dani kan cewa ana kawo bambancin addini a kasar nan, ana kashe Kristoci, sannan kuma ana hana wasu yancin addini. Shi kuma ya dauka ya zauna a kai ya yake ma Najeriya hukuncin cewa a sanya ta a cikin kasashe wanda suke hana mutane yancin aikata addini masu kuma tsangwaman Kristoci. To wannan kuma wata gwamnati da ta zo yanzu ta fahimci wannan bayanai duk karerai ne, kuma ta gane cewa lallai kan kasa Amurka ba za ta ci gaba ba har sai ta dawo ta rungumi kasashe manya da ke Afirka domin ci gabanta. Wannan ya sa wannan sabon gwamnati na Amurka ta ga cewa to wadi ta ziyarci kasashe manya Afirka kamar Najeriya din da Kenya da kasar Senegal. To ita dai kasar Amurka gwamnati mai ci yanzu ta wannan jam'iyya sun fahimci cewa a baya an tafiyar da kasar Amurka a siyasar duniya yanda ba haka ya kamata a yi da kasashen Afirka, wanda wannan ya ba kasashe dama musamman manyan kasashe irin su kasar Sin da ka faɗa suka shigo Afirka suka zama sun kulla kawance na harkan kasuwanci da cigaban tattalin arziki, an waye gari kuma suna girban ribar abin da suka riga suka kafa a kasashen Afirka. To wannan kuskure da wancan gwamnati ta yi shine ita kuma wannan gwamnati ta yanzu ta Amurka take ganin cewa bari ta gyara shi. Kasashen Afirka na da muhimmanci a wajen takarawar cigaban ta kanta Amurkan domin suna da investment din su a wannan kasashe namu musamman ma Najeriya din fiye da kowace kasa kasashen Afirka.
Baya ga cire Najeriya da Amurka din ta yi daga jerin kasashen da suke tauye yancin addini, Sakatare Blinken ya kuma bayyana irin muhimmancin da Amurka take baiwa kasar da kuma kudirin da take da shi na taimakawa Najeriya ta kowane bangare domin shawo kan matsalolin da take fuskanta. To sai dai kuma masani lamuran tsaro a Najeriya Dr. Yahuza Ahmad Kezo yana ganin dalauje cikin nadi akan wannan lamari.
bana tsammanin cewar da gaske ƙasar America take tana da shirin taimakawa Najeriya, domin inda gaske take yin shekara nawa aka yi ana kashe ƴan Najeriya, kuma kullun tana da abubuwan da ya kamata ta taimakawa ƙasar Najeriya ba ta yi shi akan lokaci ba. Wato Najeriya ba ta yin wani abu na azo a gani a halin da ake ciki, saboda karantar jami'an tsaro da kuma rashin kayayyakin aiki a hannunsu. Ko wannan dare da rana ku ana ɗaukar mutane sakamakon jami'an tsaron nan babu kulawar da ta kamata wacce ake basu, wanda zai sa su sadaukar da rayukan su su yi abin da ya kamata. To idan America tana son ta taimakawa Najeriya, abin da ya kamata ta karfafa ta shine guraben aiki na waɗanda suke barin aiki kullun, da waɗanda ake kora, da waɗanda suke mutuwa. To sai America ta tsaya ta bawa Najeriya damar cewar ku ɗauki ma'aikata da kuma sauran ma'aiki yara da ake da su matasa waɗanda suka gama karatu ba su da aiki yi. Ku ɗauki ma'aikata, mu kuma za mu zo mu ba su horo na kundin bala wanda za su kokari su yi aikin da za su ke ci garuruwan su. Ko da a iya jihohin ne, kowa a ɗauke shi a ƙaramar hukumar shi a ƙauyen su a mazaɓa shi a ƙarƙashin akwatin da yake zaɓe, akwai matasa tsakanin shekara 17 zuwa 22. A ɗauke su su kaɗai kawai a sa su wannan aikin. Ita ƙasar America inda gaske take yi tsawon shekarun nan 6 zuwa 7 da Malam Muhammadu Buhari ya yi, ƴan Najeriya suna ganin gazawar shi, da sun taimaka wa Najeriya, sun taimaka wa Malam Muhammadu Buhari, sun an ɗauki waɗannan ma'aikata kuma an horar da su. Su kuma ma'aikatan da ake da su kayan aikin da ba su da shi, America ta ba da kayan aiki na zamani waɗanda suka yi daidai da yanda za a iya kakkaɓe waɗannan masu aikata laifi.
To baka ganin shigowar Amurka a yanzu za a iya samun maslaha ga wannan ɓangaren, tun da ka ce ko a cikin makonni kaɗan ma za a iya shawo matsala?
To ai ni da ke sai mu rubuta mu ajiye, gashi dai kina ɗaukar sauti na ina baki bayani. To sai mu tsaya mu gani daga nan zuwa wata 6 menene sakamakon wannan tattaunawar na abin da ya kawo shi sakataren tsaron Amurka. Domin ni abin da na fahimta, abin da ya kawo shi gunzuguli ne da munafunci da kinibibi shine ya kawo shi Najeriya, amma ba ya zo Najeriya domin suna da sha'awa ko ra'ayin Najeriya ta zauna lafiya ba.
To a daidai lokacin da sakataren harkokin wajen Amurka yake ziyarar tashi a Najeriya, wasu shugabannin kabilar Ibo daga kudu maso gabashin Najeriya sun ziyarci shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a fadarsa, inda kuma suka roƙe shi da yayi afuwa tare da bada umarnin a saki jagoran haramtacciyar kungiyar IPOB mai fafutukar ɓallewa domin kafa ƙasar Biafra, Nnamdi Kanu. Jagoran ayarin na manyan shugabannin na Ibo kuma ministan sufurin jiragen sama a jamhuriya ta biyu, Chief Mbazulike Ammechi, mai shekaru 93 a duniya, ya nemi shugaba Buhari da ya damƙa masa Nnamdi Kanu, inda shi kuma ya yi alƙawarin zai saita ƙwaƙwalwarsa. To sai dai duk da yake Buhari ya ce zai duba buƙatar tasu, to amma kuma ya gargaɗe su akan cewa baya katsalandan akan hurumin sauran sasannin gwamnati musamman ɓangaren shari'a. Malam Garba Shehu shi ne kakakin fadar ta shugaban ƙasa, ya kuma bayyana yadda suka ji da buƙatar ta ayarin na ƙabilar Ibo.
Abu ne na ra'ayi na su suka gaskata da wasu, shi kuma a matsayinsa na shugaba ai ba zai juya baya ya ce ba zai saurari wayansu ba. Wayannan ƴan tsirari da suke cikinsu suke kashe-kashen ƴan sanda, suna ƙona ofisoshi na gwamnati da na hukuma. Wayannan dattijai a gabansu fa ake yin komai, amma sun tsawatar a daina, ba a ga dainawar hakan ba. Sai har gwamnatin tarayya ta zo ta ɗau mataki. Kuma bayani da shugaba Buhari shi wannan Nnamdi Kanu da suke cewa a ba su shi za su iya riƙe shi, dama fa a gabansu yake, kuma sun san ana yin abubuwan nan. To ya ce yana da wuya wannan buƙatarsa, domin idan har a can da da su ya taso yana ta wannan manago su jawo hankalin sun dakatar da shi ba, to yanzu da abu ya yi tsamari ya gudu har aka je wata ƙasar duniya aka nemo shi aka kawo shi nan, yanzu ne za su ba da garanti su ce za su iya yin maganinsa. Shi dai shugaba ne, kuma shawara ta su ce wanda ya biya cancanta shi zai, amma tabbas ya faɗi cewa ba zai shiga maganar da take gaban alkali ba, domin a tsarin mulki na Najeriya bai da hurumi da zai shiga gaban alkali ya ce alkali yi kaza ko karka. Kuma ya ɗauki Qur'ani ya rantse cewa ba zai saba a tsarin mulki ba, saboda haka ba zai ƙetare wannan magana ba. Wannan magana jawabi ne ga mai hankali ya fahimci inda aka saka gaba.
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa, inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Shamsiya Hamza Ibrahim da Sani Shu'aibu Malumfashi. Kimbe Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
Thank you.